بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى ديساك هدامو أولا يمتي نالتنين أشرين دهودك وتربيع الأول shekara ta 1437 na hijirar manzon sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 4 ga watan 1 a shekara ta 2016 lissafin miladiya. Zamu tashi darasin mu na 8 a karatun da muke a littafin Fadlul Islam na Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab tare da sharhin sa na Malam Salih علي الشيخ رحمه الله وفقه الله. درسنا تقص نقول يوا ذا متاش إن يكي مغانا أكان شرح إن يدقو نفت إن الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة. ودمالا محمد بن أبل وهاب يكفى دليل إذا إتا أكان فللر مسلمسي to shine malami yake bayanin fuskokin da wannan aya take nuni ga falala na addinin musulunci. Cewa addinin musulunci addini ne mai falala, falala akan mabiyansa, falala kuma a cikin kashin kansa. Sannan shigo ya bayyana mana falalar addinin musulunci dangane da kamalar da Allah madauke fada a wannan aya. To za mu tashi dai inda ya fara bayyana mana cewa wa atmamtu alaikum ni'mati, ya kunshi ni'ima guda biyu, ni'ima diniya da kuma ni'ima duniyawiya. To yace Islam musulunci yana da falala ta bangare guda biyu, wato falalar musulunci za a ganta a addinance, ana kuma ganinta a duniyance. Ma'ana kenan ashe falalar musulunci, addinin musulunci falalarsa da darajarsa da daukakarsa da falala da baiwa da yawa masu bautawa Allah wa musulmi ba iya ta bangaren addini bane hatta a duniyance. To ya bayyana mana a addinancen yadda take kasancewa. Yace famin aldihati diniya shine ya kawo cewa musulunci da wato asalin sa da ake dauko addinin daga cikin sa, ma'ana ginshikan asalin da ake daukowa ilimin sa shine alqur'ani kuma sunna. A cikin su akwai bayani na abin da dan adam ko mutum gaba daya yake bukata cikin lamarin addini, ma'ana abinda duk dan adam suke bukata a lamarin addinin su, ta yadda addinin ba zai rikice ba akan mabiyan, da cewa duk mutumin da yake son gaskiya inda ya bincike ta zai ganta. Sannan kuma har yanzu akwai falala akan ma'abuta musulunci ta bangaren duniya, cewa Allah madaukaki ya sanya falala ga duk mutumin da ya riko da addinin musulunci, cewa Allah ya masa alƙawari zai bashi rayuwa mai daɗi. Sai kawo fadin Allah madaukaki, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, cewa duk wanda ya aiki na ƙwarai, namiji ne shi ko mace, alhali yana da imani, to Allah ya ce za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi, rayuwa mai tsarki, rayuwa wadda mutum zai samu nutsuwa a cikinta. To anan ne muka tsaya, haka ne na an koma bayan ne dama dan zancen namu ya miƙe yadda ya kamata. To sai ce wal hayatu tayyiba, ita wannan rayuwa mai daɗi da Allah ya alƙawari ga shi mumini zai same ta kuma mai aiki na ƙwarai, tashmalu ta kunshi at-tuma'ninata fi hadhihi ad-dunya, natsuwa a wannan duniyar. Duk mutumin da yake musulmi ne, to Allah zai bashi natsuwa a rayuwarsa ta duniya, ba zai rika fagan-fagan ba, saboda Allah ya bashi wani dabaibayi na tawakkali ba irin wanda ba musulmi ba. Idan ya shiga halin bala'i ya kasa haƙuri ya ce ya je kashe kansa. Musulmi yana da haƙuri, yana da tawakkali, yana kuma da nutsuwa. Ainihin kasancewar mutum musulmi alama ce ta nutsuwa. Shi yasa idan ka ga mutum musulmi kuma ba shi da nutsuwa, to yana da matsala wajen fahimtarsa ga addini, ko kuma wajen aiki da abin da ya sani na addini. Ya kamata a ce duk musulmi kawai na tsatsaye ne shi, sannan shi watashmalu al'amna, kuma ta kunshi aminci da zaman lafiya, in a samu natsuwa kuma a samu zaman lafiya. Domin musulunci babu wani abu daga cikin karantarwarsa da yake koyar da ai tashin hankali da daga hankalin wasu, daga hankalin kanka ma an hana ka ballantana ka tada hankalin wani. Don haka shi kansa a zamanka musulmi kai ramzi ne na alama ta cewa mutum ne mai son zaman lafiya, zai iya zama da kowa, zai iya zama da kowace irin al'umma a duk inda ya samu kansa. Watashmalu, wannan ni'ima ta duniya har yanzu mai nuna rayuwa mai daɗi, ta kunshi sa'atar rizqi, wato yalwar arziki. Allah zai biya mutum yalwar arziki idan ya zama musulmi ne shi, musamman ya zama yana bin dokokin addinin yadda ya kamata. To da natsuwa da kwanciyar hankali duk inda aka same su ana samun kuma wato yalwar arziki. Allah na bude mana hanyoyin arzikinsa ta inda ma ba ma tsammani, saboda tawakkali da dogaro ga Allah da kuma tsoron Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa tashmalu ar-riba, kuma ta kunshi yarda, Allah zai sa masa yarda ya ji ya yarda da shi. Wa nahu dalika, da makamancin waɗannan. Wannan magana da yayi akan yarda da samun abin da zai zo gaya mana na maganar soyayya ga Allah, ta tuna min wata magana ta wani daga cikin magabata, yana cewa shi da ya yi tsammanin sai mutum ya so Allah sannan Allah ya so shi, sai ya ga a cikin Alkur'ani Allah yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, sai ce yuhibbuhum sannan ya ce wa yuhibbunahu. Sannan ya lura ce tun da kun ga Allah maɗauki sai gabatar da Allah yana son su kuma su ma suna son sa, a jerin ya gabatar da shi ya so su sannan ya faɗi su suke son sa. Wannan ya nuna ashe in Allah ya ba mutum tawfiki sai ya sa shi Allah ya so shi, sannan kuma sai shi ɗin ya zama mai son Allah, ba sai ya zama ma'ana shi ne zai fara son Allah sai Allah ya so shi ba. Allah zai iya zaɓan mutum ya so mutum kuma sai buɗe masa ƙofar da zai aikata abin da Allah zai so shi. Ya sake cewa da ina zaton mutum sai ya tuba sannan Allah ya karɓi tubansa, sai ce sai na ga gashi inda Allah maɗaukaki yana faɗi akan mutanen da ba su je yaƙin Tabuka ɗin nan ba mutum uku, da ya zo magana akan su ce thumma taba alaihim liyatubu, sannan sai tuban musu don su tuba. Gani ya karɓi tuban domin su tuba, wannan ya nuna ashe yakan gabatar da tuban mubadara daga gare shi da rahama daga gare shi, sannan ma sai buɗe maka ƙofar ka tuba ɗin har ya riga ya karɓi tubanka. Na uku ya ce na zaci har yanzu sai mutum ya yarda da Allah sannan Allah ya yarda da shi, ya ce sai na ga a wuri ba ɗaya ba a cikin Alkur'ani Allah yana cewa radiyallahu anhum sannan ya ce wa radu anhu. Shi ba kun ga wannan wata alama ce cewa Allah ne ya fara yarda da su sai kuma su ba suka yarda da Allah. Tawfiki na farko ya yarda da su sannan ya buɗe musu ƙofar su aikata abin da kuma su ma za su yarda da Allah, Allah kuma ya ƙara musu yarda. To Allah dai ya samu dace. Yace wa na'u zalika, da makamancin waɗannan abubuwa, mimma la takunu alhayatu tayyibatu illa bihi, na daga abubuwan da ba dama rayuwa ta zama mai daɗi sai da su. Duk abinda rayuwa ba zai daɗi ba sai da shi, to Allah maɗauki na baiwa mutum inda yana musulunci. Wala yakunu al-itminanu wal-aishu ar-raghadu illa bihi, da kuma abinda nutsuwa da kuma fantamawa ta rayuwa, jin daɗin rayuwa shine, wato wadatar rayuwa shine al-aishu ar-raghad, rayuwa wadda take mai daɗi kuma cikin kwanciyar hankali da wadata, rayuwar wadata, to shi ma ba za ta samu ba sai da shi. Duk Allah maɗauki ya biya wa mutane saboda musulunci. In ka duba ƙasar da za a ce suna yin gwargwadon hali suna kwatanta musulunci, sai Allah maɗauki ya ba su natsuwa da kwanciyar hankali. Hakanan kuma kai a ƙashin kanka ka kwatanta alaƙarka da Allah mai kyau, za ka ga Allah maɗauki na yassare maka al'amuranka, kana samun natsuwa a gidanka, kana samun kyakkyawan control akan matanka da 'ya'yanka, ya zama tarbiyya mai kyau kake ba su kuma suna karba Allah kuma duk shi zai taimake ka akan wannan amma daga ka bu tsare ka bu wani abu sai Allah ya sanya maka wato rashin samun iko akan hatta matanka da ƴaƴanka wani bawan Allah shi ma daga cikin magabata yana cewa duk lokacin da na saba wa Allah ko ne wani abu marar kyau yace wallahi sai naga alamar ta bayyana a jakina jakinsa in yazo hawa sai ga jakin yayi masa tutsu yana masa wasu abubuwa sai tuna cewa shine ya saba wa Allah shi yasa jakin bai masa da'a ba to dan haka idan kai ka zama mustaqimi insha Allah sai kaga duk wanda kake in kai jagora ne shugaba ko a gidanka ko a gari ko a al'umma sai kaga Allah madauki na yassare maka komai na tafiya ma daidai saboda me kana da'a ga Allah to yace har yanzu mahma kasural malu duk yadda dukiya ta yawaita au kasurat zakharifu dunya duk yadda dukiya ta yawaita ko kuma kawa da ado na duniya shi ma yayi yawaita fala tastaqimu ba za ka wannan abubuwan ba za su miƙe ba ba za su tsayu ba illa bitumanina sai da nutsuwa idan ba nutsuwa a zuciya duk kudinka ba za ka ji dadin sa ba idan ba nutsuwa a zuciya duk adanka da kayan kawa da mota da adan kayan jiki da sauransu da abin hawa kowane iri ba za ka ji dadin su ba don baka da nutsuwa baka da kwanciyar hankali kana da damar da in kana da abin hawa mai kyau ka sa riga mai kyau ka dauki iyalinka ka tafi wani wuri a huta idan baka da wannan nutsuwar to baka da shiri ma da iyalin ballantana ku shirya har ku tafi kila ka zaku ta fada da matar ƴaƴan ba nutsuwa wannan ya kama nan wannan ya kama can abokin sa dai mashayi wannan mai shan kaza wannan mai lalata baka samu nutsuwar gidanka ba ina zaka ce zaka samu har ka dauki ƴaƴa da mata a je wani wuri har a samu nutsuwa a huta zaka nutsuwa in babu ita duk kudinka ba zaka ji dadin sa ba duk kuma abinda ka mallaka haka ba za ka ji dadin sa ba to sai ce au kafarat zakharifud dunya fala tastaqimu illa bitumanina warida ba za su miƙe ba su tsayu daidai a ji dadin su sai da nutsuwa warida da amincewa da yarda daga Allah wal uns da daiba kewa billahi jalla wa ala da Allah subhanahu wa ta'ala ka samu Allah wato ya zama cewa kana samun daiba kewa da Allah duk lokacin da kake jin wani yanayi mara dadi ka koma ga Allah sai ga Allah ya bude ma duk mutumin da zaka ga wani lokaci sai ka samu mutum saboda rashin basira wai abin duniya ya dame shi sai ka ganshi ya koma gindin mishi yayi tagumi haka an ce malam me ya faru sai wallahi garin ne duk idan zai yadda da shawara ya samu wani wuri ya dauko Qur'ani ya karanta musamman a ce yana fahimtar Qur'ani me ake cewa a ciki wallahi awa daya duk wanda mota su ta tafi ka zauna zikirin Allah ka ji zuciyarka ta hadu da Allah sai ga duk wannan damuwar da tashin hankali ko da na abin duniya ne ranar shefane ne ka rasa da sauransu sai ga Allah madauki alal aqalla ko baka samu aljihun wani abu ya shiga cikin sa ba zaka ji zuciyar ta yi sawai to idan ku ya hadu aljihun babu sannan zuciya ba sawai ba ai kaga magana ta kara muni to gwanda ka samu zuciyar ta ka tai dadi wajen alakanta da Allah ka samu nutsuwa tare da Allah sai ce wa hadhihi kaffalaha ad-dinu li ahlihi wannan abun addini ya dauki nauyin sa ga duk mabiyansa shine kaffalaha wani abu ne da addini ya baka garantin sa in dai zaka koma ka kama addini to zaka samu nutsuwa na taba ba mu labari anan wani bincike da naji an bada sakamakon sa a BBC ko suna cewa an yi bincike an ga mutanen da suka fi kowa nutsuwa a duniya su ne mutanen da suke addu'a ko? Mun taɓa wannan zancen a nan saboda shi mai addu'a in ya shiga tashin hankali shi kansa ya karkata zuwa ga Allah ya koma zuwa ga Allah ya risina ɗin nan ya ce ya Allah ba ni to ko da ba a bashi ba wannan nutsuwa zai samu cewa ya dai riga ya kai kukan yanzu sauraro yake to wannan wata nutsuwa ce amma wanda baya addu'a ko ba ruwansa ma da addini zaka ga cewa shi yana ganin gwargwadon wahalarsa da nemansa da zafin nemansa gwargwadon samunsa ma'ana shi ne yake dabararsa ce basirarsa ce zafin nemansa ne zai sa ya samu abin duniya don haka yana rasawa sai ya shiga tashin hankali amma in ya tuna Allah ne zai bayar ya fita ya je ya nemo in bai samu ba ya bar wa Allah kuma ya roki Allah sai ya ji ranar da Allah zai kawo masa to wannan abin akwai nutsuwa sosai a ciki a kuma kwanciyar hankali Allah ya ba mu kwanciyar hankali yace li ahlihi ko ahli al-islam ma abutansa wato masu musulunci to wannan ya gama da maganar wa atmamtu alaikum ni'mati fassara ta ce wannan yayi mana bayanin fassara ni'ima ta addini ta bangaren me bangaren cewa addini mabubbugarsa kalau take an maka garanti akan ta cewa ba ƙarya a ciki shine alqur'ani haka maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu son zuciya a ciki don haka duk abin da zaka samu in dai daga qur'ani ne da hadisi to daidai ka dauko ashe kana da nutsuwa da kwanciyar hankali babu abin da zai saka kokonto a addinin ka kuma in kana neman gaskiya a ina zaka nemo qur'ani zaka ci to wannan ni'imar musulunci ni'imar cika addini a bangaren wato addinin ta kenan cika ni'ima kuma a bangaren duniya ita ce wannan nutsuwar da Allah madauki zai baka saboda biyayyar ka ga addinin Allah kuma yarda da kai ka samu ɗaya kewa a wurin sa Allah samu dace sai ce qala sannan Allah madauki yace wa raditu lakumul islam dina kuma na yarda da addinin musulunci a gare ku ya zama addini bayan ya ce ya cika ni'imarsa akan mu ya kuma ya cika addinin ya cika ni'ima sannan kuma ya yarda da addinin musulunci shine addinin mu to me malan ya faɗa akan wannan yace wal islamu shi musulunci idza radiyahu Allahu jalla wa ala li ibadihi dinan idan Allah ya yarda da shi a matsayin addini ga bayinsa fa ma'ana zalika to ma'anar hakan gata ita ce annahu subhanahu wa ta'ala yarda amman akhadha bi hadha al-islam Allah zai yarda da duk wanda ya riko da wannan musulunci shine ma'anar wannan zancen ma'ana yarda da musulunci a matsayin addini gare ka ma'anar ta ita ce in kai riko da musuluncin to Allah zai yarda da kai saboda shine kawai hanya ta sila tsakaninka da shi kullun zancen da muke yi Allah subhanahu wa ta'ala a tsakanin mu da shi babu wata alaka ta jini a cikin mu Allah bashi da da cikin mu Allah bashi da uba a cikin mu Allah bashi da wani dan uwa wa ko kani me kike alaka da ta hada mu wannan addini da ya aiko mu kai riko da shi to ka samu abin da Allah zai yarda da kai saboda shi domin shi din wannan abin ya yarda da shi wa raditu lakumul islam dina ashe idan kai riko da abin da Allah ya yarda da shi sai ka samu yardar Allah wa yarda amman istaqama ala alislam kuma yarda da duk mutumin da ya daidaitu ya tsayu akan musulunci wa dakhala fihi ya shiga cikin sa wa idza kana kadhalika in kulamarin haka yake fa ahluhu to ma abuta musulunci mardiyun anhum yardaddu ne Allah ya yarda da su wa idza kanu mardiyan anhum in ku suka zama yardaddu Allah ya yarda da su min Allah wato daga Allah suka samu yarda daga Allah fa hum idan to a wannan lokacin sun zama makhsusuna bi tawfiqillahi jalla wa ala Allah ya kebance su ne da tawfiqin sa ya musu gamdakatar din da bai sauran mutane ba ana fahimta insha Allah wa ma'iyatihi al-khassa da kuma kasancewar sa tare da su kasancewa tare da bayi nau'i biyu ce malamai suna magana a babin al-asma'i wa sifat ina jin mun taba magana a wannan shi ba akan wannan ko a baya a maganar muta ko a karatunmu na a'lamus sunna daga cikin siffofin Allah subhanahu wataala shine ana siffanta shi da sifatul ma'iyya ma'iyya ma'ana a dangana masa ko ya dangana wa kansa cewa shi yana tare da wasu ko yana tare da bayinsa to wannan malamai suka fata kashi biyu akwai ma'iyya amma akwai kuma ma'iyya khassa ma'iyya amma shine kasancewar Allah na tare da bayinsa da iliminsa da kuma ganinsa da kiyayewarsa da kulansa ma'ana yana ganin mu yana kuma wato jin duk abin da muke yi wannan ita ce ma'iyya amma ma'iyya khassa kuma ba ga wannan yau ta farkon ma'iyya amma kowa da kowa ce babu wanda zai ce Allah baya tare da shi ma'ana Allah na ganinka Allah na jinka ba inda zaka je ka buyan ma Allah shine ma'anan Allahumma aka anan min haythu al-umum akwai kuma ma'iyya khassa ita ce ta musamman ga bayinsa na ƙwarai salihai masu da'a a gare shi shi kuma in yace yana tare da su ma'anarsa yana kiyaye su yana tsare su yana ba su kariya shine ma'anarta wannan ma'ana duk abin da suke bukata na kariya Allah madaukaki na kebance su yana tare su domin ita ce abin da ake fahimta in Allah madaukaki a Qur'ani yace yana tare da wasu mutane inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun gashi nan malamin ya kawo mana idan kace ma'anarta yana tare da su da ilimi da ji da gani sai a ce to ba fa'ida kenan su waɗannan alladina taqaw والذين هم محسنون ما يبنبنشي سيدة سورة متاني سيدة مالما سكتشي أدولا أكوي بنبنشي قالي أكن ينا تاردمو دا جنسا دا جنسا توكما ينا بادا وان سبيشل كونسيدريشن كينان دا وتكولاوا دا كيايوا غوات أنن باينسا نقوري داكا إدم متين ينا سو يدما ألا ينا تاردشي تو يدما يالقو غا مسلنشي انك يالقو غا ونن مسلنشي تو ألا سي يدما تارد كي كما يتأليكا bayan samun yarda mun fahimci abu insha Allah wa ma'iyatihi wa ma'iyatuhu al-khassa ko bi tawfiqillahi jalla wa ala wa ma'iyatihi al-khassa da kasancewa sa tare da su qala subhanahu inna allaha ma'al ladina taqaw Allah yana tare da wadanda suka ji tsoron sa suka kiyaye dokokin sa wal ladina hum muhsinun da wadanda kuma suke masu kyautatawa muna fassara wannan kalma a ce muhsinun masu kyautatawa wanda ma'anarta dai a istilahi shine waɗanda suke haƙiƙanin muraƙabar Allah wajen abin da suke yi akwai maqamin muraƙaba da maqamin mushahada mun yi waɗannan a cikin tajridi tauhid ba kuma ta mallan ya ga mana mutum yana bautawa Allah a kowanne lokaci yana bauta masa kamar yana ganin Allah kuma sannan ko da shi baya ganin Allah ya ji cewa Allah yana ganin sa ai shine da ma abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana ihsani da shi to duk mai irin wannan Allah yana tare da shi ma'ana yana kiyaye shi yana kula shi yana kuma bashi kariya daga gare shi Allah ya sa mu san wannan kariya sai ya ce wa ma'iyatullahi al-khassa kiyaye wato zaman cewa Allah yana tare da bayin sa ta bangare na musamman din wato a ce yana tare da mu'minai salihai musulmin kirki hiya liman radiya anhu ta ke banci wadanda Allah ya yarda da su ne ba kowa da kowa ba faman radiya anhu qawlan wa amalan duk wanda Allah ya yaddar masa da maganarsa da aikin sa furucin duk da zaka yi wanda Allah ya yarda da shi ne aikin da zaka yi wanda Allah ya yarda da shi ne wadhalika wannan kuma ya zama litamassukihi bil islami saboda makalkalewa musulunci da yake kama shi yake riko da shi i'tiqadan a aqidarsa ba shi da wata gurbatacciyar aqida da za ta kauda shi daga tauhidi ya tsaya akan daidai abin da ke cikin alqur'ani shine imanin sa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa a hadisan sa ita ce imanin sa wa amalan haka nan a aikace da wannan abin yake aiki fa innahu to wannan mutumin a wannan lokaci yahdha zai rabauta bil mahabbati min Allah da soyayya daga Allah sai Allah ya so shi jalla jalalu wattawfiqi walhuda ya kuma samu tawfiqi daga mutakatar da kuma shari'a yace wa hadhihi wadannan abubuwan kuwa kulluha dukkanin su fiha min al-athari fi dunya wal akhirah ma la yadkhulu tahta hasrin wato a cikin su akwai tasiri gurabu amfani fa'idoji shine abin da ake mai da asar anan fa'idoji na duniya da na lahira irin wanda ba za su iya shiga karkashin lissafi ba shine mana ma la yadkhulu tahta hasri ba za ka iya kididdige su ka iyakance ka ce ga iya ni'imar da Allah madauki zai wa mutum sakamakon wannan yardar ba in Allah yarda da kai to za ka samu soyayya daga Allah in Allah ya so ka zai maka tawfiki sai ya zama cewa Allah subhanahu wataala yana amsa maka duk abin da kake so in muna karanta abubuwa a baya in kana jin labarin manya-manyan bayin Allah sahabbai da salihan bayi daga cikin tabi'ai da waliyan Allah da suka gabata a baya in ana baka labarinsu yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke taimaka musu abinda suke bukata sai ga Allah maɗauki yana yi musu mu ga walittaka irin ta sayyidina Umar abu in ya faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi shawara sai kaga Allah ya saukar da wahayi cewa ayi kaza sakamakon shawarar Umar aka saukar da hijabi mata su lillibewa tunda yake cewa ya rasulullahi matanka ko kowa yana zuwa sai ya ce zai magana da su ya ce a miƙo masa abinci ai kaza ai kaza me zai hana a umarce su su riƙe rufe jikin su ba kowa ne zai shiga gidan ba kafin wani abu ya faru sai Allah mu dake saukar da wannan aya ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna aka fadi wannan aya har zuwa ƙarshe wannan duka sakamakon wannan wannan yana daga cikin abubuwan da har ma wasu malamai sun yi rubutu akan wani maudu'i mai muhimmanci muwafaqatu umar wurare wurare da Allah ya yi muwafaqa da umar dangane da abubuwan da ya bada shawara ko ya ce me zai hana ai kaza sai ga Allah maduki ya saukar da aya akan abu har littafi aka rubuta akan wani wannan a cikin sahabbai kenan banda sayyidina Abubakar shi ma yana da nasa da abubuwa dai da dama da zaka ji a cikin salihan bayi akwai wani bawan Allah saboda kulassa da haƙƙin Allah da tsoron Allah da samun yardar da ya samu a wurin Allah da soyayyar da Allah yake masa ya zama wata rana na tafiya fa a jeji in ba kuma wanda suka halarci ko suka saurari darasin Al-Furqan Malam Ibn Taymiyyah ya kawo wannan kissa ya kawo kissoshi da dama na tabi'ai na sahabbai tabi'ai da manya-manyan malamai yana tafiya akan jakinsa ba shi da komai sai wannan jakin na tafiya sai aka samu rashin lafiya sai jakin nan ya faɗi ya mutu ya roƙi Allah ya Allah ba inda zan je in ba wannan jaki Allah ya sa jakin ya tashi kuma ya hau jakin sai ya ci gaba da tafiya wannan wani abu ne mai sauki a gun Allah amma kai din ya ka ɗauki Allah a zuciyarka shine ka yarda da shi su fa idan suka rasa nafila nafila in ba su yi ba sai su ta kuka har a zo ana musu jaje ba su samu yin nafila ba to kaga baka hadawa da ilimin mu wanda farillar ma sai kai kunkuni ma an ce tashi ka je kai sai ka ce da Allah karka da man saka zaba ba irin ka ne zaka samu wadannan abubuwan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta mana Allah ya kara mana istiqama da tsayuwa akan addini to sai yake cewa idan tunda ku haka ne dallatil ayatu wannan aya kama huwa muradul muallifi kamar yadda dama abinda malam mai littafi na asali wato malam Muhammad bin Abdul Wahhab yake so yake nufi tayi wannan aya tayi nuni annal islam cewa shi musulunci kamula ya cika ya gama cika taf ba abinda ake nema kuma wa anna Allah kuma cewa Allah atamma alaina an-ni'mata ad-dunyawiyya wad-diniyyah Allah maduki ya cika mana ni'ima ni'imar ta duniya da ta addini nan in aka ce an cika mana ni'imar duniya ba ana nufin an gama halitta mana bukatun mu duk abin da muke bukata na rayuwar duniya an gama mana ba wani zai ce ai ga wasu abubuwa yanzu muke samu ake kirkiro mana su na amfani ba wannan ake nufi ba ana nufin wajen gudanar da rayuwa ni'imar da kafi so ai ba ta waɗannan abubuwan bane sai kana da computer da internet da waya da menene da jirgin sama da sauransu wannan muna bukatar su ba ba mu bukatar su amma Allah maduki ya bar waɗannan gare mu ne mu mu yi tunani mu yi ilimi mu yi kwazon da zamu gano yadda ake yin kaza dan saboda rayuwar mu ta dadi amma wanda yake nufi a nan shine nutsuwar da zai baka da ita kanta hatta waɗannan din za su iya shigowa ciki ta hanyar Allah madaukaki ya baka su hanyoyi ne yanzu na sauƙaƙa maka yadda zaka yi addini yanzu ka duba ka yadda idan da mutanen baya za su dawo yanzu su ga irin yadda ilimi aka tara shi wuri guda ka dauki abubuwa na maktaba elektroniya da ake da ita yanzu electronic library irin su maktaba shamila da muka mantansu da wanda zaka shiga yanzu ga kamar da wasu suke ce masa wai Sheikh Google daga ka sa kalma kai sashin duk inda take zai zakulo ma ita danna enter din nan sai kawo maka website sama da miliyoyi da yawa sai ka gaji bincike ka tsaya ka kwakwalo wannan kake so wannan baka so kai watsi da wannan kai watsi da wannan wannan abun da mutanen baya za su samu daga cikin malaman mu da suka rubuta man da littafan nan da a ce sun samu tare da tsoron Allah su irin wanda muke karantawa ce sun hadu da wannan saukin samu to da mun sa abin da za su rubuta mana ba saboda kana dannawa yanzu zaka samu abu gashi nan yayi maka yawa har ka samu da kowa a cikin mu zai dage zai iya rubuta littafi yanzu cikin sauki su ko sai kaga ya suka samu littafansu da labari za a ji a maka an ji labarin akwai wani malami shi kadai yake da wani littafi sai wannan ya je ara idan ka ara ba photostat ba printing ba komai rubutun hannu ne akwai shaguna da aka mutane da ake ce musu nusakh sai ka je ka biya su kudi su kuma suna da takardu da alƙalami sai su kofa maka littafin sai a mero mai shi ka kuma sai a baka wannan sai sati biyu yana rubuta wani littafin kofa yake wani ma wata uku zai yanzu ka je ka dauka ka ce a rubuta maka littafin tafsirin tabari baki ɗaya misali juz'i 30 kwana nawa za a nayi in wani ma yazo haka za su yi sai ta kwangilar aikin sa sai su dade a haka fa aka samu littafin nan sai kaga cewa wani shi sa har wani malami yake cewa a wancan zamanin na baya wai yana cewa man a'ara kitabahu fa huwa majnun duk wanda ya bada aure littafin sa mahaukaci ne saboda a wancan lokacin haka littafin yake da tsada ba iya samun sa to wani kuma yazo ya kara wai wa man raddahu fa huwa ajannu minhu to amma eh wannan dai kuma akwai magana akai Allah ya kyauta to shi yasa wallahi yadda Allah ya sauƙaƙe mana wannan rayuwar akwai buƙatar mu ƙara tsoron Allah saboda ya bude mana hanyoyi cikin sauki ne da zamu yi ilimi yanzu idan da mutum so yake ya zama malamin ga malami ya irshadin sa ya sa shi a hanya karanta littafi kaza zo mu karanta littafi kaza cikin sauki yanzu a samu ilimi amma da yake ba albarkar saboda ayyukan namu ba masu kyau bane sosai sai ga Allah ya hana wannan din har yanzu ba mu samu damar mu karanta littafin magabatan mu can na baya ba fa wanda suka dade suna yi suka sha wahala akan su duba ku san Fathul Bari ai mun san Fathul Bari sharhin Bukhari na Ibn Hajar al-Asqalani shekara nawa yana rubuta shi shekara 25 yana rubuta shekara 25 yana rubuta shi yanzu kai ka kaddara Fathul Bari shi Ibn Hajar kullun ka ce ya auri library kullun a library yake zaka dillittafan da bai san su ba kadan ne sai dai idan a lokacin babu su yanzu wanda ka samu dalibin ilimi ka ce yazo ya rubuto maka littafin da Ibn Hajar shi din kansa ya rubuta kawai ka bashi wannan assignment din ba duka dalibin ilimi za su iya wannan ba sai ya dade yana kwakwale littafin da Allah ya bashi dama shi ya rubuta to yanzu wannan fa dalibin ilimi da yawa a yanzu electronically din su sa su bincika ta maktabar Shamila su karante shi kansa ba za su iya ba ballantana a ce ainihin hard copy ne a hannunsu za su karance shi wani makatan mai sunan littafin shi ma bai taba ji ba don haka akwai buƙatar mu samu albarka ta wannan rayuwar kuma wallahi za ta samu ne ta kyautata aikinmu da koma zuwa ga Allah sai kaga ilimin shi kansa ya albarka tare da kuma wani babban abu da suka bambanta da mu shine aiki da ilimi yawa aiki da ilimi ita ce babbar ribar da takan sa ilimi ya tsaya a kwakwalwa duk mutumin da yake karatu kuma a aikinsa gwargwadon hali yana kwatantawa to wannan ilimin ya fi zama amma ya zama misali kai kana haskaka mutane a aikinka kuma daban to sai zama cewa Allah yana hana karatun ya zauna yadda ya kamata Allah maɗauki ya taimake mu Allah ya mai da mu kan daidai ina ne wa annahu radiya nan ne ko wa annahu radiya al-islam dinan kuma wannan aya ta nuna mana bayan cewa Allah ya cika mana ni'imar sa ta duniya da ta addini to ya kuma yarda da musulunci ya zama addini wa radiya an ahlihi ya kuma yarda da waɗanda suke ma'abuta musulunci alladina akhadhu bihi waɗanda suka riko da shi wa hadha min mahabbati llahi jalla wa ala lil islam wannan kuwa yana nuna mana cewa Allah yana son addinin musulunci tunda har zai so zai kuma yarda da duk wanda ya riko da addinin musulunci li hadha din ga kuma wannan addini mana saboda wannan addini wa min fadli ddini ala ahlihi daga cikin falalar addini ga ma'abuta addini annahu shine cewa shi addinin kana sababan fi fadli llahi jalla wa ala shine sababin Allah ya maka falala duk wata falala ta Allah da zai maka to sababin ta wannan addini ne in ka rabu da ita sai Allah ya watsi da mutum dan haka kai riko da ilimin addini da ilimin sa da kuma aiki da shi sai ga Allah maduki na maka falalarsa wa muhabbatihi kuma ka samu wato falala abin soyayyar Allah وإنعامه دكما نئمتر ورد ذي مكا وإتمام الأمر لأهل الإسلام دكما شكا لمري ألا شكا لمرن سا دا ما أبو تامسلن شي لك دي دينا وانا ينا لكتكين ما أنونين أبين لأكي نفيد وانا آية وإذا تأملت في غيرنا إنك كلو ردا وسوى اندبا موبا نن يقوم يد ذاك جاني بمبنسي مسلمي دي اندبا مسلمي با يتي إنك كلو ردا لا يور وانا اندبا مسلمي با فإنك ستجد ذاك فامو أن الله جل وعلا سوى ألا ملؤككي لم يمنحهم من الفضل بباسو فللا كما منح هذه الأمة كما يبيبي وانا الأمر با ألا بيبي وصولا الأمومي فللا إذن يبيبي وانا الأمر با صح وانا يادا ميجون وانا ذنشوني وانا يكي حنجن فللا أدونيين سي زي سي وانا ذنشن با حكبني كو إذن يدو بي يد ولا يور وانا دبا مسلمي بتكي da ci gaban su da yadda lamura suka tsawara rayuwar su ta yi kyau a duniya sai ce wannan abun ba haka bane to amma ku kalli kalmar me ya fada ai cewa yi falala ko falala ba yana nufin ta wannan kamar da yake fada dazu ba yana nufin ta ci gaban rayuwar duniya ba in ta ci gaban rayuwar duniya ne gaskiya kan galibin kasashen musulmi su ne a baya na mana fadakar wannan abun cewa me ya sababin wannan abu darasin mu na ƙarshe dalilin da yasa muka zama mu ne a baya a wannan harkar duniyar shine lokacin da wanda ba musulmi ba suka zo da ilimin nan na harkokin ci gaba wanda da asali su ma sun karanta littafan mutanen mu ne musulmi da suka yi rubuce-rubuce a filin sciences dinnan wanda lokacin da masu falsafa da suka zo da wannan ilmomin na science can baya da suka zo da su musulmi ne suka yadda suka karba da aka kai wa coci coci ya ce a wannan magana ta saba wa bible ba za mu yadda ba sai coci ya watsi da ita shi yasa da yawa daga cikin Europe suka zama a baya sai ta hanyar musulmi daga baya suka karanta wasu abubuwan kuma suka dawo suka rike su kamkam a lokacin da mu kuma muka ki rike su mun fahimci wannan abu muka zo muka ce karatun waɗannan abubuwan na ci gaba da sciences nan da me haka kawai aka zo aka lika wa musulunci wani tunanin da musulunci bai faɗa ba muka zo muka ce musulunci ya ce wannan karatun haram ne wani shi ya ja wannan abu da mun karba da yanzu mun ci gaba mun cire abin da ke ciki na saban Allah din abubuwan da ba daidai din ba wanda masu falsafan suka sa a ciki a dangana wa halittar duniya a dangana ta zuwa ga neta maimakon a ce Allah duk waɗannan abubuwan da musulmin sun runguma abin sun fito da wasu abubuwan daga ba aida ba haka abin zai zama da sai a tsabtace shi ya gyaru kuma yanzu alhamdulillah a yanzu ma wasu ƙasashen sun yi ƙoƙari yanzu ka samu littafin da aka rubuta na textbook na daga secondary school da wasu jami'o'i a Saudi Arabia musamman ne da yake nan na sani za ka ga cewa gaba ɗaya an tsabtace littafan su daga waɗannan abubuwa ɗin kuma akwai sciences din akwai technology komai kuma da larabci suke komai suke ake koyarwa duk an ci gaba dan haka ashe dagewa ne da kama waɗannan abubuwa dan haka wannan ba shine mizanin ci gaba ba ci gaban da muke zance mu anan wanda malam yake nufi a wannan falala kai nake so in ce ba ci gaba ba falalar da malam yake nufi wanda Allah ya yi mana ita ce wannan addinin da ya sanya mana nutsuwa da shi da ya sanya mana soyayyarsa ya sanya mu a ƙarƙashin annabin da ba a yi ɗan adam ɗin da wani ɗan adam ke sansa ba irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko an yi duk tarihin da zaka karanta babu wani ɗan adam da al'umma sa take sansa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin kafirai da daga baya musulunta me yake faɗa ya faɗi wannan maganar ita shi tunda yake bai taɓa ganin mutanen mutumin da mutanansa suke sansa ba irin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ka duba ka ga babu zagin da zaka yi wa mutum irin ka ce masa maƙiyin manzon Allah ko ba ka bane kowa yana jin an zage shi an cuce shi in ka ce baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda kowa ya gamsu in dai shi musulmi ne to me san manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara mana ya kuma ƙara mana biyayya gare shi dan haka babbar falalar ita ce fifita mu a matsayin tunanin musulmi hakikatan in dai ya san musulunci to daban yake yau akwai abin da su faɗa ɗazu har yanzu abin da wasu sukan kalla har yanzu su duba rayuwar turawa wanda ba musulmi ba musamman su ce ai su sun fuma kamanta musulunci haka suke fada fiye da musulmi to ai musulmin ne da sun yi riko da musulunci yadda ya kamata da karantarwarsa to da za su wuce su su duniya ce suka yadda da ita matukar yadda da ba za su yi mata wasa ba don haka in an ce musu karfe kaza za a yi kaza dan kasirarsa duniyar za su zo ba wai saboda Allah zai ba su lada ba kai kuma idan kai wannan abun tsare lokaci din an ce an yi alkawari karfe 10 a hadu anan za a yi wani abu to saboda bukatar Allah madauke baka lada da kuma tsare mutuncinka to zaka zo daidai wannan amma su mafi yawan musu ba mu dauki daukar lokaci wani abu ba sai in an ce karfe 10 sai 10 da rabi mutun zai tashi daga bacci yayi miƙa wanda akai sa'a shine zai bugo waya ce zan makara wani kuma sai an yi 11 da rabi sai zo ya zauna in mitin za'ai sai da Allah ya haƙuri da kunya akwai kunya mutun yana zubda mutuncinsa in haka zai tafi haka nan ya kulla alƙawari tsakaninsa da wanda ba musulmi ba na kasuwanci ya karbi bashi a wurin sa ko ya sai kaya a wurin sa oga za a dawo ma da kudin nan da ƙarshen wata yace ma zan rubuta fa ƙarshen watan yazo kuna wani zagaye da shi me wannan mutumin zai dauki musulunci ai ba zai dauke shi da kima ba dan haka mu ne muka yi wasa da abun ba wai su suka fi mu rike musulunci ba wani mutum yana fada cewa wai ya je turai sai ya ga musulunci babu musulmi da ya dawo kuma kasashen musulmi sai ga musulunci babu musulmi ko ba ka ba yaga musulmi kai babu musulunci wannan kalmar tare da cewa tana da wata fassara to itlaqin ta malamai ba sa santa ba daidai bane a faɗi haka a kamata yayi dai a faɗakar da musulmi su canza halin su amma ba ka ce gungun da ba musulmi ba ka ce kaga musulunci a gunsu domin wannan abin da suke su ba dan musulunci suke ba dan gyara duniya suke da cika alƙawarin da gyara komai da bin doka mu kuma barin musuluncin a aikace da rin cewa muna da shi a rubuce a karance wannan shine ya ja mana waɗannan abubuwan amma hakika musulunci yana gun musulmi ko da bai aiki da shi ba dai shi musulmi ne kuma ya fi wanda ba musulmi ba Allah ya kyauta mana na'am sai kwarin a matsayinsa na la ilaha illallah duk yadda mai wanda ba musulmi ba ya kai a ci gaba da iya tsare-tsare wanda mai la ilaha illallah ya fi shi ba a hadawa Allah ya kyauta to sai ce wali hada wajaba alal mu'mini shi yasa wajibi ne akan mu'mini an ya tabayyana fadlallah ya binciki falalar Allah ya santa falalar Allah alaihi akansa wa Allah ya munna ala Allah bi amalihi kuma kada musulmi ya wa Allah gurin aikinsa kayi aiki kana sallar dare kana azumin litinin da alhamis kana yawan zikiri kana istighfari kazo kana wa Allah gurin cewa kayi aiki la tamunnu alayya islam kada ku yi mun wato gorin musuluncin ku ku rika cewa ai mu ne musulmi mu ne kaza mu ne kaza Allah ba ya san wannan in kai aiki don shi ya fi kowa sani kuma zai baka lada akai baya bukatar kai masa gori Allah shine ke maka gorin baiwar da ya maka da ni'imar da ya maka kai ku baka yi Allah wata ni'ima ba bautar da kai masa kanka kaiwa fa'idar ta shi Allah ka bautawa amma dan kanka kai Allah ba zai amfana da komai ba dan ka bauta masa haka nan kuma idan baka bauta masa ba zai na kasa ba da haka wa Allah ya munna ala Allah bi amali aw Allah ya munna ala Allah jalla wa ala bi ibadati ko ya wa Allah gori da ibadarsa wannan karin bayani ne da amalihi da ibadata su duk ma'ana daya wa bi sulukihi ko da halinsa irka alfahari aini halina kaza da kaza ni bana kaza na alfahari ai Allah ma ya san ni bana ƙarya Allah baya san wannan zance kada mutum ya rika irin wannan magana ko ya rika yana dai alfahari da cewa shi mai hali ne mai kyau asalin hali mai kyau dama mutum baya bada labarin kansa in yana bada labarin kansa aikinsa sai ya bata aikinsa ya yi haƙuri Allah da zai bada lada ya sani kuma su ma mutane ba sa bukata ka zo kana gaya musu mutane a yadda kake mu'amala da su su ma shaidu ne akan abin da junansu suke aikatawa Allah ya taimake mu sai ce law kanu yace kai fa inna Allah jalla wa ala domin ku Allah madaukaki huwa sahibul minna shine ma abucin baiwa da gori shine zai maka baiwa kuma ya maka gorinta Allah daidai ne gare shi yayi komai ba a cewa akwai wani abu da ba daidai ba ga Allah haka in yayi ma ni'ima ya gori ma'ana gori dama meye ne da Hausa ai haka muke ce masa gori da Larabci kuma minna asalin sa da Larabci da Hausa shine ka rika lissafa wani abu da kai wa wani nayi ma kaza nayi ma kaza nayi ma kaza ai shine gori in ka kyauta wa mutum yaro ne tun yana karimi kai kullal da shi a gidanku kai ka dauki nauyin sa karatu yazo ya zama babba yayi wani abu to ran da ya saba maka sai ka zo ka ce wai karatun a hannunmu fa kai mu ne fa muka yi ma kaza mu muka yi ma kaza da ba mu tsaya ba ma da ba kai sakandaren bada to wannan Allah baya so wannan shine gori ba kai kai masa ba Allah ne ya masa kai sababi ne kai zaka kai a matsayinka na sababi baka kai kai wa wani gori ba mai asalin ni'ima shine Allah to mu kuwa abinda muka yi masa na bauta shi Allah subhanahu wataala kai sallar azhar kai la'asr kai magriba kai isha kai asubahi kai kaza na nafilfili daidai ne ka biya wa Allah ya Allah nema kaza fa nema kaza nema kaza har wannan din fa da kai tawfikin sa ne ya baka dacewa har kai da bai baka tawfikin ba da zaka na galantoyi akan bata ba akan shiriya ba don haka Allah ba ya masa gori amma shi da ya maka yana maka gori shi ma dan ya tuna maka ne ka ƙara ƙarfi ka ga girman abin da ya maka ka tuba ka koma zuwa gare shi ka samu rahama sa ka shiga aljannar sa komai dai yana nan amfanin ka ne ba amfanin sa ba sai sai laukanu ya aqilun da a ce muta ina ma dai a ce mutane suna hankaltar haka mana Allah shine ma'abucin baiwa da zai fala da zai gori a kanta inda a ce mutane suna hankalta sai ce wa fil ayati a cikin wannan aya min al fawaid ga wasu fa'idoji yanzu ne zai ga mana fa'idoji da suke cikin wannan aya ya ga mana tafsirin wannan gutsurin aya zance ba aya ba domin aya doguwa ce wannan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a tsakiyar aya yake aya ta uku a suratu al-maida ko daga hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu wa la'mu al-khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bihi wal-munkhaniqatu wal-mawqudatu wal-mutaraddiyatu wan-natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil-azlam dhalikum fisq سيتي اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون سيتي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا سيكون يجيبا فمن اضطر في مخمصه هزوا كشي كاجا اكي تسكير ايه تي wannan ba aya ce kamalliya ba to daga cikin fa'idojin wannan juz'un aya din alfa'idatu alula fa'ida ta farko anna qawluhu jalla wa ala فدين الله مدوكي اليوم اكملت لكم دينكم ان الاكمال شمل الدين كله يا شافي الدين ني باكي دينسا يا كونشي دكان الدين الدين اتيكي يكي الدين دي ده ذا ابوتاوا الله دشي اشغا الجنه تو يا تيكا دك ابين ده اكي بوكاتا ابوتاوا الله دشي اسامو الجنه اتيكي يكي با بوكاتان اقاراشي والدين ينقسم باحد الاعتبارات ان اكلوا ردا وسو ابوبو اللورا سنة الاعتبارات وسو ابوبو اللورا وسو consideration سنة معنى اعتبارات الديني ياك سكشي بيو معنى ان انكل ليشي الديني ياك سو ان انو ردا وسو ابوبو زوا وسو كشكشكي الى عقيدة وشريعة اكوي عقيدة اكوي شريعة ma'ana addinin musulunci ka kalle shi generally zaka iya kasa shi kashi biyu akwai bangaren da ya shafi aqida me mana aqida abinda zuciya ta kudurta abinda aka wajabta maka imani da shi da kuma abinda aka hana ka imani da shi mun fahimci abin duk wannan shi ake cewa aqida abinda ka kudurce shi abinda ka amince da shi abinda ka yarda da shi abinda zuciyarka ta yarda da shi ta daure shi ta mau babu kwancewa domin asalin kalmar daga aqada ne in an ce aqada ya kulla ya daure daure da aka yi aka ja shi ta mau kamar da Bahaushe yake cewa ko da karfin yadda ba zai kwantu ba shi ake nufi da aqida to abinda aka ce kai imani da shi misali ka yarda da Allah ka yarda da mala'ikun Allah ka yarda da ranar ƙarshe da littafai da manzanni ka yadda da kaddara wadannan ai cewa akai mu yadda da su ko ba haka ba to wannan yaddar kai ta babu kokonto shine aqidar ka dangane da su mun fahimci abin yawa to aqida ne wa shari'atin da kuma shari'a shari'a shine abin da ya shafi abubuwan yi nayi bari na bari ayyuka ne na gabubban jiki mun fahimci abin aqida aikin zuci shari'a kuma aikin me gabubba yawa kai kaza ka bar kaza sannan da kuma sakamakon da za a samu akai wa ikmaluddin to in ku aka ce addini ya cika tunda yanzu mun fahimci addini ya kasu kashi biyu ko in ka ce addini ya kunshi abubuwa biyu da aqida da shari'a to me ake nufi da ikmaluddin idan addini yana nufin aqida da shari'a gashi ikmaluddin yace wa ikmaluddin yani cikon addini ko cika addini abinda ake nufi da shi yana nufin ikmala al-aqidati wa ikmala ash-shari'ati cika aqida da cika shari'a don haka aqidar da Allah ya wajabta mu'mini yayi imani da ita ta cika ba wani abu da zai zo daga baya da za a ce in baka yarda da shi ba kai kafiri ne bayan ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama kawo sako ya tafi kun fahimci ne yanzu wani ba zai zo ya ce mana ai akwai wata halitta sunanta kaza bata zo a Qur'ani ba Allah bai ba mu labarin ta ba a ce in baka yarda da wannan ba za ka shiga aljanna ba za ka karbi wannan ba za ka karba ba saboda me abun duk da ake so mu yarda da shi a matsayin imani da zamu shiga aljanna a sababin sa to an gama fadar sa addini ya cika ashe kenan babu wata sabuwar aqida da wani zai zo da ita haka nan ba wani mutum bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya koma ga Allah da zai zo mana ya ce shi annabi ne mu yarda da shi wanda ya yarda da wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama to ya warware imanin sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace la nabiyya ba'di mun ji wannan yawa haka nan ko wani mutumin da zai zo ya zama yana da daraja irin ta annabi shi ma babu shi annabi sallallahu alaihi wasallama an gama cika daraja ta dan adamtaka to a bayan sa babu wani wanda zai samu kamala irin wanda ya samu zaka ba za a zo a ce ga wani yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai yadda da shi in kai haka ka warware imanin ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadannan duk abubuwan su ake tema aqida to dan haka aqida ta cika wa ikmalu shari'a da kuma shari'a ita ma ta cika da halal da haram babu halal sai abinda Allah ya halatta babu haram sai abinda Allah ya haramta to anan ne akan yi wani abu na ijtihadi in wani abu sabo ya zo wanda da ba a ambace shi ba to ba dama wani malami ya ce abu kaza haram ne ya haramta shi sai idan ya lura da ka'idojin asali wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari sai a ce wannan abun sabo da ya zo yayi kama da abu kaza da muke da shi tunda yayi kama da shi to a bashi hukunci iri daya wannan shi ake ce makiyasi wannan aikin malamai ne ko a zo a ce wani nau'in ciniki ya fito wanda da babu shi saboda ci gaban zamani sai a duba sharuɗan da aka sa mana na ciniki a shari'a sai a duba a ga idan wannan cinikin bai saba musu ba sai a ce ku je ku yi domin dama shi a babin mu'amaloli asali komai ya halatta sai idan an samu nassi akan haramcinsa ku duba kuke da shari'a take da sauki amma zancen imani belief ba wani ƙari da za a samu a shari'a kuwa in wani abu ya zo mana yau da kullum yanzu misali a rayuwar da muke ciki akwai abubuwan da dawa da babu su a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai a wannan zamanin ma shekara 20 da suka wuce babu wani abu yanzu gashi akwai shi to idan yazo yaya za a yi bashi hukuncin halal ko haram abinda ake duba shi ne muna da ka'idojin duk abin da yake haram an gaya mana sai a duba wannan abun yana siffar kaza yana da siffar kaza sai a ce to ya fita daga cikin abin da ya halatta sai a ce masa haramun ne saboda ya kunshi kaza ya kunshi kaza ya kunshi kaza ai kun fahimci dai wannan to haka shari'a take dan ka in ka ji an ce wani abu sabo ya zo aikin malamai ne su ijtihadi su zaban masa inda zai shiga lura da hukuncin baya ba saboda son zuciya ba yaka ba daidai bane malami haka kawai bude bakin sa yace abu kaza halal ko abu kaza haram sai ya bi ka'idojin malamai Allah ya tabbace mu akan lura da haka sai ce wal aqidatu ita aqida laha wasailu li ithbatiha tana da hanyoyi na tabbatar da ita wal ilmi biha da kuma saninta ta yaya za a san ita ce aqida ta yaya za a tabbatar da ita to aqida tana da hanyoyinta wa ithbatul ghayati ithbatul lil wasilati tabbatar da asalin manufa ta asali ita ce gaya abinda ake so a cimma shi ake ce gaya shine goal shine aim hadafi da larabci shine gaya tabbatar da abin manufar da ake so a cimma burin ta in aka fade ta kuwa to isbatul lil wasilati shi ma tabbatarwa ne ga wasila da hanyar da ake samu wannan zai zama mana bayani amma tunda lokaci ya kure zamu tsaya anan ya shiga wani zancen da zai wasu maganganun da muke buƙatar mun kai gare su ma ba zamu iya gamawa ba da haka gwanda mu tsaya nan din sai mu dawo kansu sai mu fara akan su mako mai zuwa insha Allah Allah sa mun gane amma mu gama wannan fakara din sai zama fakara ta gaba zamu tashi in yaso sai mu dan dawo bayan mu dan rere yace wa isbatul ghayati isbatul lil wasilati tabbatar da manufar ƙarshe to tabbatarwa ce ga wasilar da za ta kai ga wani aidi duk da yake harka ina ta maimaita kalmar wasilar ko me wasila da Hausa akwai abubuwa guda biyu ana cewa akwai ghaya da kuma wasila ghaya ita ce abin da kake so ka cimma wasila kuma ita ce hanyar da zaka bi ka cimma abin da kake so ka cimma mun gane ko yawa don haka nan ana zancen kamar da Bature zai ce akwai end da kuma means for an end ko end shine aim shine gaya mun fahimci abin to kuma hanyar da zaka bi ka samu wannan end din naka shi ake ce ma wasila Allah ya mun fahimci abin shi ake ce ma means ko yawa to anan kun ku fassara shi da ku yi hakuri ina faɗa muku wannan dan na san wasu da yawa daga cikin ku za su fi ganewa da wannan din wasu kalmomin a Hausance illa Allah ko rashin wadatar Hausa ce a guna ko kuma saukin fassarar zuwa Turancin yafi min sauki akan wani lokacin fassarar Hausa Allah ya kyauta to sai ce in aka tabbatar da manufa aka yarda da ita aka amince da ita to yarda ne ita kuma da wasilar da za ta kai gare ta ma'ana wannan ya nuna hanyar ma da za ka kai ga ka cimma wannan burin shi ma an yarda da shi don haka aqida tana da hanyoyi da za a tabbatar da ita a santa tunda Allah ya tabbatar mana da aqidar to ashe kenan hanyar duk da za mu san aqidar ita ma an yarda da ita to sai mu bi ita ma ta cika nan wani abu malami yake so ya faɗa tunda Allah ya ce mana an cika mana addini addini kuma ya kasu zuwa mai aqida da shari'a to aqidar an ce ta cika abin da yake so ya faɗa mana shine to hanyoyin tabbatar da aqidar ma a cike suke su ma suna nan a cikin qur'anin da hadisin karka tafi wuri so yake shiga ya ce mana wajen tabbatar da aqida an ce ne mu yarda da abin da ke cikin qur'ani da kuma bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul ka tafi gum falsafa ko hankali kace hankali ne zai gaya maka abin da ya kamata ka yarda da shi mun gane wannan kun ga falsafa da hankali da sauransu wannan kun ga hanyoyi ne na aqida mun gane abin to abin da yake so ya gaya mana shine hanyoyin aqidan yadda aqidar ta cika a qur'ani ake samun ta to hanyoyin samun da kuma tabbatar da aqidar da sanin ta su ma a qur'anin suke da hadisi amma karka tafi wata hanya ta hankali da zaka zo ka rena maganar Allah kace ga wani abu ma ya kamata a yarda da shi tunda mun san harkar masu falsafa ta hankali suke bi su ce abu kaza ya dace ko Allah ya ce wani abu sai su ce a'a nan abu kaza ya kamata a yi saboda mu mun yi bincike na gwaji mun gwada mun ga cewa abu kaza shine daidai to kar kai wannan in kai haka to ka rena maganar Allah kuma za ta kai ga ka ƙaryata ta in ka ƙaryata maganar Allah aqida ta rubuce ashe kenan da gayar da wasilar masdarinsu daya sosdinsu daya manba'insu daya mabubbugarsu guda ɗaya ce shine alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ke so tabbatar mana za mu zo insha Allah mako mai zuwa sai yanzu ma shi za mu cika magana akan su insha Allah shi yasa yake cewa fa isbatu kamalil gayati tabbatar da cewa gayar ta cika ko isbatu kamalil wasa'il shine tabbatar da cewa su ma wasilan akan